الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقوى مسلمي مسويا الله مسويا مزن الله صلى الله عليه وسلم نوانا ربان ذريه نا جيدم اوانا جهة تيوبي اوانا قصاة ناجيريا إلى فرنشين كسن شيواتا أقبان وأنا من يمن ينفسكوكي من يمن ينباين الله مسويا الله مسويا أن محمد صلى الله عليه وسلم ومن يدى سنر واتقباتا منذ وانا قريني نقيدا بعد أن قومي با سيدا زمنشي دكما تيا مرنا نسام القادور أوري na dan uwa da kuma yar uwa da kuma shugaba jagora wanda ya saka daura wannan aure a matsayin sa na jagora kuma uba ya cancanta mu girmama shi mu halarci wannan gari dan mu sanya albarka kuma mu gaisa da yan uwa masoya a wannan gari mai albarka. Muna fatan Allah ya sa mu fara lafiya mu kuma gama lafiya. A kasancewa na ga taron gurin mafi rinjaye matasa ne, don haka na ga ya kamata in ware musu wani kaso mai tsoka bayani a kan abin da ya shafi matasa a musulunci da kuma sana'a, ma'ana matasa muhimmancinsu da kuma muhimmancin aikin yi da sana'a, wanda za mu buga misali da shawarwari da addinin musulunci ya bayar dangane da matasan musulmi ya yi kamata su rayu. Abu na farko dai wajibi ne mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bar mu musulmi. Babu babban ni'ima da ta wuce ka wayi gari kana la ilaha illallah muhammadur rasulullah kana kalmar shahada. Wannan ita ce babban ni'ima, da haka mun yi wa Allah godiya irin godiyar da bakinmu ba zai iya faɗanta gaba ɗaya ba. Ya Allah ka yafe mana, ya Allah ka matar da mu muna musulmi masu imani. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Da haka idan saurayi ya zama matashi musulmi, to akwai abubuwan da ya kamata ya lura ya kula da su waɗanda wannan abubuwan suna da muhimmanci ƙwarai da gaske. Na farko dai malamai suna cewa lokaci na samartaka lokaci ne mai tsada. Lokacin da mutum ya zama matashi, to ya sani wannan shine garjiyar wato rayuwarsa. A lokacin ya kamata ya maza-maza ya aikata aikin alkhairi, kada ya bari shedan ya ainihin wato rinjaye shi. Suka ce inna marhalata shababi هي المرحلة التي يتمتع فيها الإنسان بكامل قواه الجسدية. لوكشي نعينه وتسمرتك لوكشي أنه متين إذا ما صور أي متاشي فأنا لوكشي يكمات أي أمفاني دا دكا دائي دا الله يباشي نكارفي نجنجنجكي ذاك أجل صور أي أقوي لافيا صور أي أقوي كارفي مدكين داواني سوسي yana da kawa a tattare da shi. Ko wani ba aka tura masa yana ganin zai iya buje shi ya wuce. To wannan lokaci na samartaka da mutum yake jin ƙarfi, ƙarfi na ƙashi, ƙarfi na ƙwaƙwalwa, ƙarfi na tunani, ƙarfi na kishi, na ganin cewa ya kamata na yi kaza na yi kaza, to kada ka bari shedan ya riba ce wannan lokaci ya dora ka akan hanya ta taɓewa ta halaka. Dan haka daga cikin abubuwan da ya kamata saurayi ya libata da shi, kafin yayi expire shine maza maza yayi aure wanda aure yana karawa Allah ya baku kudi ku yi aure daga ciyawan da ya kamata saurayi ya ci moriyarsa a lokacinsa shine yayi kokari yayi aure na sunna kamar yadda yanzu ɗaya daga cikin matasan wannan gari yayi wannan aure gashi ya zo ya tara mu yau yana sama da ku yau lamari yanayin da yake ciki ba irin naka bane kai dan Allahu akbar yana cikin wani nishadi da nan ya bi ka nishadi da ka ai kokari ai noma a tara kuɗi ai aure a raya sunna manzo Allah ya ce an nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni aure sunna ta ce duk wanda ya kyamaci sunna ta to baya tare da ni sannan malamai suna cewa ash-shababuhum rijalul ghadi su matasa su ne samarin gobe su ne kuma aba'ul mustaqbali iyayen wato future nan gaba ku ne iyaye yanzu dukkan ku nan gaba za ku iya zamantawa ku ne jagorori ku ne shugabanni ku ne malamai ku ne yan siyasa ku ne manya-manyan masu kudin wannan gari manya-manyan masu kudin wannan jiha waɗanda ku ne za a rinka damawa da ku za ku ce ayi ko kada ayi zaka duk wanda ya zo ya tsaya muku a hanya dole zai wuce ta bayi shekaru za su iya tafiyar da shi rashin lafiya zai iya tafiyar da shi lokacinsa zai iya wucewa da haka samari su ne wato rijalul ghadi wa aba'ul mustaqbali mazaje na gobe sannan kuma su ne iyaye na ainihin wato kwanaki masu zuwa don haka dole ne samari matasa mu shirya wa godanmu mu shirya wa jibinmu mu shirya wa gatanmu mu yi tunani ya ku matasa yaya za mu taimaki al'ummarmu duk matashi na kwarai yana da hanni yana da ciwo yana da jin zafi dangane da halin da al'ummarsa take ciki yaya za a yi ya bata gudunmuwa a lokacin da ya samu dama yaya za a yi mu taimaki ƙananan yaranmu masu zuwa su yi karatu ingantacce su samu ilimi mai albarka su samu dukiya mai tarin alheri sannan kuma a dama da su dole shi saurayi yana jin zafin me yake faruwa a cikin ƙasarsa irin abubuwa waɗanda suke babu daɗi yaya mutum zai iya bayar da gudunmuwa yaya zai iya taimakawa ya samar da gyara a cikin al'ummarsa ya taimakawa talakawa ya taimakawa gajiyayyu ya taimakawa mabuƙata a taimaki mata a taimaki iyaye saurayi mai kishi yana tunanin yaya zai yi ya samu wata kama da zai taimaka al'ummarsa wataƙila noma zai yi ya samu kuɗi ya taimaki al'ummarsa wataƙila ilimi zai yi ya samu ilimi ya taimaka al'ummarsa wataƙila aikin gwamnati zai shiga ya je ya taimaki al'ummarsa wataƙila kuma sarauta zai yi wataƙila kuma malinta zai yi wataƙila kuma kaza zai yi ga sunan hanyoyi da mutum ya kamata ya kama masu tarin yawa wanda zai iya taimakon al'ummarsa waɗannan su ne matasan da ainihin wato ilayhim ta'ulu qiyadatul umma fi jami'i majalatiha izuwa gare su waɗannan matasa jagorancin al'umma yake komawa a kansu a cikin dukkan ɓangarori na rayuwa gabaki ɗaya sannan malamai suna faɗa cewa salahul shababi salahul umma gyaruwar matasa ƴan uwa shine gyaruwar al'umma duk al'ummar da matasan ta suka gyaru to ana kyautata mata zaton za ta yi rayuwa ingantacciya za ta yi rayuwa mai daɗi za ta yi rayuwa mai yalwa saboda Allah ya taimaki matasanta ba 'yan shaye-shaye ba ne ba ɓarayi ba ne ba masu ɗauke-ɗauke ba ne ba masu sace mutane wayoyinsu a masallaci ba ne ba masu sane ba ne ba masu satar takalmi ba ne ba masu tsare hanya ba ne ba masu gaza ba a'a mutane ne masu kishi ga imani a tattare da su innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda su ne matasa da suka yi imani da ubangijinsu Allah ya ce sun yi imani da Allah kuma muka ƙara musu shiriya a je a karanta kisar ashabul kahfi waɗanda suka rayu irin rayuwar da Allah yake so kuma ya bisu a cikin alkur'ani irin waɗannan mutane su muke so irin waɗannan matasa su muke nema masu kishin al'ummarsu masu kishin kasarsu, masu kishin jama'arsu, wanda za su taimaka wa gajiyayyun cikinsu. Yau muna da mata suna nan azube, mazajensu sun mutu suna cikin bakin talauci, waye zai taimake su? Yau muna da yara marayu, yimu kanana, ba uba ba uwa, wa zai taimake su? Idan ba ku yi sana'a ba, in ba ku yi aiki ba, idan ba ku samu dogaro da kanku ba, yaya za ku taimaka waɗannan al'umma taku da kuke raye da su? Kuna da iyayenku tsofaffi, dattawa sun tsufa, ba za su iya zuwa kasuwa ba, ba za su iya zuwa gona ba, ba za su iya yin wata sana'a ba, wa zai taimake su? Samari matasa da suke wannan gari su za su taimaka waɗannan tsofaffi. Bai kamata mu bar iyayenmu suna mutuwa da yunwa ba. Bai kamata mu bar ainihin iyayenmu suna mutuwa a asibitoci ba magani ba. Bai kamata mu bar iyayenmu suna cikin wahala. Bai kamata mu bar ƴaƴanmu mata suna cikin kunci, suna cikin matsi. Da yawa yau a ƙasar nan akwai yara ƴan mata yarinya budurwa za ta wayi gari ba ta da abin da za ta shiga gidan makota ta je ta yi aikin kuɗi ko ta yi shara ko ta yi wanki, sannan ta nemi abin da za ta ci. Me amfanin matasa suna zaune ba su samu sana'a ba, ba su yi aiki ba? Da haka bayan an yi imani ya ku matasa, bayan an yi musulunci ya ku matasa, bayan an riƙe sunna ya ku matasa, to dole kuma a samu sana'a, a samu aikin da za a yi wanda shine za mu buga misalai da yawa a kansu. Ku sani cewa babban burin da muke da shi a gare ku ya ku matasa, ku zama irin waɗannan samari waɗanda suka buga ainihin wato kyakkyawan misali a rayuwarsu, suka bar tarihi a musulunci. Ɗaya daga cikinsu akwai Ali ibn Abi Talib. Ku je ku karanta kissa da tarihin Ali ibn Abi Talib a lokacin da aka je yaƙin Badar. Lokacin da aka je yaƙin Badar, Ali ibn Abi Talib bai kai shekara 20 ba, amma wallahi da shi aka fafata ba gudu ba ja da baya ba tsoro. Akwai kishin addinin da kishin musulunci. Khalid ibn al-Walid Saifullah, Khalid ibn al-Walid, wannan matashi wanda annabi yake sansa, wanda annabi ya sanya shi ya zama komanda na yaƙi a lokacin yana cikin ainihin samartakansa, bai zama tsoho ba, bai zama mai furfura ba, bai zama gajiyayye ba. Ku karanta tarihin Abdullahi dan Umar, matashi ne a cikin sahabbai, sahibul sunna, sahibul ilmi, mai sunna da ilmi. Abdullahi dan Umar, duk duniya ba wanda zai kira Abdullahi dan Umar bai san shi ba. Duk inda aka ce ma Abdullahi dan Umar, wallahi sai ka san shi, saboda kokarinsa, saboda iliminsa, saboda himmarsa, saboda bin iyayensa, saboda taimakon al'ummarsa, ya yi suna ya ɗaukaka Allah jigan Abdullahi dan Umar ibn al-Khattab. Zaid ibn Sabit matashi ne a cikin sahabbai wanda ya ba da gudunmawa a musulunci, ya yi kokari, ya yi ta maza, ga ilimi, ga karatu, sai da ya zama sananne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Usama ibn Zaid matashi ne wanda annabi yana shawara da shi, yaro matashi kuma har sai da ya kai matsayinsa, wallahi idan annabi zai gabatar da wasu abubuwa yana neman shawaran Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda ya faru a lokacin da aka yi hadithul ifki, hadithin riwayar Imam al-Bukhari, lokacin da aka yi wa Nana Aisha sharri, aka yi mata kagen alfasha. Cikin waɗanda annabi ya nemi shawararsu akwai shi Usama ibn Zaid. Kaga wannan ya nuna cewa ya riƙe kimarsa, ya riƙe darajarsa, ya yi ilimi, ya yi ibada, ya yi addini har ya samu matsayi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nemi shawararsa, kuma annabi ya miƙa masa jagorancin ainihin wato a rundunar yaƙi da za ta fi Rome a wancan lokaci ɗin. Usama ibn Zaid ga Attab ibn Asid, ko Attab ibn Asid wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya shi ya zama gwamna a Makka, yaro ne matashi. Abdullahi ibn Zubair yana cikin matasa ƙanana waɗanda suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a a cikin samartakansa, yarintakansa, ya ba da gudunmawa. Ga Mustafa ibn Umair matashin saurayi ɗan gaye mai ado da kwalliya a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Malamai suna cewa Mustafa ibn Umair a Makka ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yaro ƙarami matashi. Allah ya jarabe shi da mahaifiyarsa, ita ko ba ta yi imani da annabi ba. Mahaifiyarsa tana da kuɗi, tana da kadara, tana cikin waɗanda dole a faɗe su a Makka a wajen wadata da arziki. Mus'ab ibn Umair yana cikin samari matasa a Makka wanda suke gadara da suka riga da fesa turare a garin Makka a lokacin shi. Amma ya musulunta, ya karbi kalmar la ilaha illallah, ya rabu da mahaifiyarsa, ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Mahaifiyarsa tace, ya Mus'ab, ko ka bar Muhammadu ko kuma zan mutu. Mahaifiyarsa tace, za ka daina gani na, zan mutu idan baka bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yace, wallahi ya umma, wallahi ya mama, law kanat laki mi'atu nafsin, da a ce kina da rai 100, wannan ya fita, 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 har a zo na ce 99 saura daya, wallahi ba zan bar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sai dai inaki. Ta dauke masa duk taimakon da take masa, na sutura, na abinci, na kaza, sai ta dine mai. Wallahi sai da Mus'ab ibn Umair ya waye gari, lillahi alazim, yana saka riga mai tashi, riga mai mako. A yayin da a da Mus'ab ibn Umair a Makka, in ya saka turare, in ya bi lungu, in ya bi kwaroro, in ya wuce, bayan ya wuce da wasu mintuna za a rinka jin ƙanshin turaren saboda bala'in gata. Amma yau ya wayi gari, Allah ya jarrabe shi, ya rasa rigar da zai saka. Ashe zai iya yi wa yaro matashi, Allah ya jarrabe ka da rashi, Allah ya jarrabe ka da bukata, ba duk da za ka yi ba, sai ka ƙara riƙo da addinin, ka ce rabon naka yana can gaba kuma za ka tarar da shi. Wannan Mus'ab ibn Umair da aka zo yakin Uhud, yana daga cikin bodyguard na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Uhud. Zuwa yake yi ya kare, ana harba kibiya, dan aka ce Annabi tana harbansa a gadon baya, ya shanye ta. Idan Annabi ya juya can, Mus'ab sai ya juya can, idan Annabi ya juya can, Mus'ab sai ya juya can. Har sai da aka kashe Mus'ab ibn Umair. To ba wannan ne abin tausayi ba. Lokacin da aka kashe shi, aka zo za a binne shi, sai aka nemi likkafanin da za a rufe shi babu. Ka ji ba, likkafani da za a binne shi babu. Aka kawo shi gaban manzon Allah, ya fashe da hawaye sallallahu alaihi wasallama. Aka ɗauko mayafin da aka samu, ɗan guntun mayafi da aka samu, idan aka ja aka lullube kansa, sai ƙafafuwansa su bayyana. Idan aka jawo aka rufe ƙafafuwansa, sai kansa ya bayyana. A lokacin karafkashen Madina, aka rasa tsumma likkafanin da za a binne wannan babban sahabi Mus'ab ibn Umair. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ku lullube kansa, ku nemo ganyen tsauri, ku lullube masa ƙafafuwansa, ku ɗauke shi ku sa shi a kabari. Haka aka je aka binne Mus'ab ibn Umair. Amma yau ga tarihinsa, bayan da za a yi musulunci ya manta da matsayi da tarihin Mus'ab ibn Umair. Har abada ya yi wa Allah aiki, kuma Allah ya tsare masa darajarsa. Wannan bawan Allah shi ne mutum na farko da Allah ya tura shi a Madina ya zama ambasadan manzon Allah wajen karantar da mutanen Madina Qur'ani. Kafin manzon Allah ya je Madina, shi ya fara zuwa ya yi shimfiɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya kama da'awa da Al-Qur'ani. Da yawa aslama ala yadayhi khalqun kathir, a hannun Mus'ab ibn Umair a Madina, mutane ba su ga Annabi ba sun ga Mus'ab ibn Umair, sun musulunta da yawa a hannun sarki kadai. A riwaya aka ce Mus'ab ibn Umair yana bi gida-gida, gida-gida yake bi a Madina, yana cewa akra alaikum al-Qur'an, ko zan karanta muku al-Qur'ani ne. Gida-gida yake bi yana biya mutane Qur'ani, da wanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba. Wannan bawan Allah ya yi amfani da samartakansa, ya yi amfani da lokacinsa. Haka ya yi ta yi, ya yi ta yi, ya yi ta yi, har sai da ya tara mabiya cikin musulmi a Madina. A lokacin Annabi ba zai yi hijira zo Madina ba, da yawa da yawa. Wata rana ya ce, to ku shirya an kai ku Makka, ku je ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku gaishe shi, sannan kuma ku ga irin ɗabi'u na musulunci. suka je Makka suka yi wa manzon Allah mubaya'a sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya gansu musulmin farko kenan a Madina, ya koyar da su addini, Mus'ab ya ce ku koyi da shi, ya karantar da su, ya musu mubaya'a. Suka dada juyawa suka dawo Madina, suka ci gaba da da'awa, suna karantar da al'umma, suna karantar da ƴan uwansu zangin su. Da haka su ne al-ansar din da Madina Annabi ya hijira daga Makka ya tafi Madina, su suka tarbi manzon Allah, suka karbe shi sallallahu alaihi wasallama. Har yau har gobe Mus'ab ibn Umair yana da lada akan mutanen Madina dangane da karantar da su da yayi Al-Qur'ani. Da haka ya ku ainihin wato samari matasa, ku rinka tunawa da waɗannan bayin Allah, kada ku manta da su. Malamai suna faɗa cewa idan aka duba tarihin musulunci gaba ɗaya, waɗanda suka yi wa addinin musulunci aiki, wallahi duk matasa ne. Ga misali, Sayyidina Abubakar ya yi wa Allah aiki, ya yi wa addinin Allah aiki a lokacin da yake ganiyar samartakansa, duka-duka bai wuce shekara 37 ba. Ya zo ya ta fafatawa da shi ake shiga a fita. Wata rana a riwaya aka ce ya tashi a Makka ya miƙe, yana cewa ya ku mutanen Makka, ku ji tsoron Allah, ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ku yi imani da Muhammadu. Wannan a Ka'aba ya tashi yana wannan lokacin musulunci yana cikin rauni, lokacin addini bai da ƙarfi. Riwaya aka ce mutanen nan Qurayshawa na Makka suka kama Abubakar suka yi masa shegen duka, suka daka shi sosai, suka faffasa masa jiki, suka kumbura shi, ya faɗi. Akwai waɗanda da takalmi da bayan takalmi suke ta dukan Sayyidina Abubakar saboda wulakanci, saboda su tozarta shi. Haka ya haƙura, ya gama jinya, aka dawo aka dasa aka ɗora. A lokacin da shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka lallaɓawa yake yi, saboda yana bi a hankali. Akwai lokacin da Annabi ya zo ya sujjada a gindin ɗakin Ka'aba, waɗannan mutane kafiran Makka suka ɗauko tumbi na raƙumi, tumbi gidan ba haya, suka kiba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin bayansa yana mai sujjada, ya riƙe sharkat da bayan gida da kashi da gudawa na raƙumi. Ba wanda ya zo ya ɗauke masa wannan, ba wanda ya isa ya zo ya masa magana a wannan lokacin, ya yi musu magana a wannan lokacin sai ƴarsa Nana Fatima. Ita ta zo ta sa hannu a matsayinta na mace, ta yaye wa mahaifinta baƙin ciki, ta ɗauke wannan ƙazanta, ta rufe mutanen nan, ta yi ta musu faɗa, ta ce a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, yanzu za ku kashe mutum saboda ya ce Ubangiji na Allah, kawai sai ku kashe shi, me ya muku? Nana Fatima ita ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gata, ta taimake shi, amma kash bata daɗe ba. Bayan Annabi ya bar duniya, Nana Fatima bata bi wata shida ba, ita ma ta bar duniya ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita ma tana daga cikin matasa mata waɗanda suka ba da gudunmowa a musulunci, suka yi wa addinin Allah aiki tun alfijirin musulunci, tun farkon zuwa musulunci a Makka lokacin da ake cikin wahala. Nana Fatima tana daga cikin wanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga Umar ibn Khattab, shi ma a lokacin da yake ganiyarsa shekara 27 aka yi ta fafatawa, ya yi wa Allah hidima, ya yi wa Allah aiki, shekararsa bai wuce 27 ba. Usman ibn Affan shekara 34, Ali ibn Abi Talib ya fara yi wa Allah aiki, musulunci aiki, bai wuce shekara 10 ba. Ya je yaƙin Badar bai kai shekara 20 ba. Ina samarin da suke bacci, ina waɗanda suke kwance, kana nan kana zaune ba kai komai ba, sai malakul mauti ya zo ya shaƙe wuyanka ya tafi da kai makabarta. Tashi za ka yi ka miƙe ka yi da gaske, ka zama ɗa wanda al'umma za ta amfana da kai, ba ka zama wanda ka zama liability, ka zama nauyi a cikin al'umma ba. Ba ka da aiki sai tsotse-tsotse, sai shaye-shaye, sai sace-sace, sai ɗauke-ɗauke. Wannan ba sifar saurayi matashi musulmi ba ne. Yau duk inda ka ji ana satar takalmi a masallaci, to matasanmu ne, wal iyadu billah. hatta kai ga yanzu duk wanda yake da takalmi mai kyau wallahi ba zai je shi masallacin juma'a ko masallacin unguwarsa ba ke za zaka ta ganin kowa da takalminsa a hamatarsa ya soke saboda mu saboda akwai gafiyoyi a masallacin akwai beraye da gafiyoyi masu dauke dauke duk inda kaje ana kwacen waya a kasan nan samari matasa suke yi waya karban waya a tsare mutum a hanya a karbi wayarsa a masa shegen duka in yayi magana kuma a ce ma kwantar da kai wallahi samari suke wannan abu da inda ka ji shaye shaye da tsotsi tsotsi in ka ji warin wuri ka duba to zaka samari ne matasa suke sha wannan abun muke so mu kawar a cikin matasan mu musulmi wasu ma sun ƙara hadda giya din da ka ji bala'in neman mata to galiban zaka ga matasa suke fada cikin wannan abu malamai suka ce yana daga cikin hanya ta lalacewar matashi duk yaron da ya fara da neman mata to bai fiye ƙarisawa da kyau ba muna zagayawa mun je gidajen kurkuku a ƙasar nan da yawa da yawa amma wallahi abinda za ka yi kuka ka yi baƙin ciki duk gidan kurkukun da ka je a nan ƙasar arewa in Allah ya sa da majoritin wanda suke ciki yara ne matasa 'yan shekara 10 shekara 20 da kaza kuma musulmi ai ƙalla ka zagaya ai aƙalla idan ka shiga indai a nan arewa ne duk zagayen da za ka yi gidajen kurkuku wallahi da wahala ka tarar da wanda ba musulmi ba akwai su kaɗan kaɗan ba su da yawa amma galibin matasanmu ne me ya shigo da kai ai wiwi yake sayarwa me ya shigo da kai ai wiwi yake sha wata rana naje wani gidan kurkuku mun je wa'azi da azumi ne muka je bari mu je mu musu wa'azi mu dan kai musu abun buɗe baki mu faranta musu rai mu dan ba su hakuri mu ce ku yi hakuri Annabi Yusuf ma ya shiga kurkuku muka je aka tara mana su abun mamaki shugaban gidan kurkukun ba musulmi ba ne ya ce malam please kindly preach your people na ce to ina shigowa ya fara cewa malam da Allah ka yi ƙoƙari ka yi wa mutanenka wa'azi yanzu ba ana ramadan ba na ce eh ya ce to majority su ba su azumi na ce zulumatun ba zuwa fauka ba wakil idan akhraja yadahu lam yakad yaraha ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ga zaman gidan kurkuku ga rashin azumi wallahi ban gamsu da abin da ya fada ba muka zo muka ja ayoyin mu muka ja hadisi mutanen ka dai sun zuba mana ido suna ta kallon mu kafin mu tashi nace a rarraba musu kullin lemo da ayaba da sabulu da ainihin magi da ɗan suturu na sawa duk aka kukulle a leda nace duk hadisi a rarraba musu a basu wannan ramadan bonus ne taimako ne na ramadan duk aka bi aka raba musu a gaban mu wallahi malam kafin na gama jaye-jayen ayoyina da hadisaina sun cinye wannan lemon sun cinye wannan ayaba da lemon gaba ɗaya shugaban gidan kurkukun ya ce ka gani ko da azumi da ramadan wallahi karfe 11 na rana zuwa 12 sun sai da suka bare lemon nan tas suka shanye shi da ayaban nan kuma na gama wa'azi suka ce Allahu akbar suka sha kabbara subhanallahi duka 'yan uwa ne wani zaga ko gajeren wando bai da shi in ya zauna wandonsa a fashe ne wani yana da yankakken kunne ai zuwa ya je aka yi fadan daba aka sare mai kunne wani hannunsa nan a gutsire yaya aka yi ya je sane ne wani ya yanke shi wani kansa an datsa masa gida biyu wani yana da katon tabo a kiyarsa wani yana da dingishi wani kaza kai me yasa ne ka ai wallahi tallahi ai ka larin siyasa ya je shiga ya je fadan siyasa ne aka je aka sare shi aka yi kaza nace ina wanda ka je kake yin fada dan shi yace ranka dade yana Abuja nace da babu abinda suke muke rayi sai su zo su baku kwaya ku sha su baku baliyan su baku duk abin da za su baku ku sha su ba ku makami ku rike ku je ku sari 'yan uwanku ku kone gidajen 'yan uwanku ku yi abin da za ku yi bayan kun gama tura musu motar sun tafi Abuja sun manta da ku kuna gidan kurkuku wannan ba daidai ba ne ya kamata samari ku waye me ka bani da zan ɗauki makami in je in sari wani saboda kujerar da kake nema ko karkaci wani zai ci ai dole rashin wayewa ne rashin sanin ya kamata ne mutum ya zo ya ɗauki makami yana kashe dan uwansa saboda wai kujera ta siyasa da wani yake nema. Wannan ba daidai bane, wannan jahiliya da mutane suke. Ya kamata wallahi samari ku ji tsoron Allah ku gyara. Kuma an waye yanzu ba a wannan. A lokacin da ya baku makamin yace ku je ku sari wanda za ku sara, shi kuma yayansa suna Ingila suna karatu, yayansa suna Dubai suna karatu, wasu suna America suna kaza. Galiban ma wasu idan za a yi harkar zaben nan duk iyalinsu ɗiban suke yi su kai su ƙasashen Turai su zuba masu gadi a gidajensu. Kai kuma an ɗora ka a bayan mota, ka iya ihu, ka iya zage-zage, ka iya zubar da jini, ka iya kaza, ka iya kaza, saboda wai wani da yake neman wata kujera ko a Abuja ko a jiharka ko a garinku. Dan Allah samari ƴan uwana matasa, ku daina irin wannan siyasa ta ƙazanta wanda za ku ɗauki makami ku yi ƙone-ƙone, ku yi sare-sare, ku saci akwatin ƙuri'a, ku cutar da mutane. Wannan ba daidai ba ne. Ya kamata ku zama wayayyu, ku yi koyi da irin waɗannan bayin Allah da muka buga muku misali. Ga Ali bin Abi Talib na buga muku misali, ga Talha ibn Ubaidullah a tarihi ana cewa shi ma an fafata da shi, ya ba da gudunmuwa bai wuce shekara 14 ba, tun yana shekara 14. Zubair bin al-Awwam shekara 16 ya fara yi wa addinin Allah aiki. Sa'd bin Abi Waqqas shekara 17 yana yi wa addinin Allah aiki. Sa'id ibn Zaid shi ma bai wuce shekara 15 ba, yana yi wa musulunci aiki. Abu Ubaidata Amir bin al-Jarrah bai wuce shekara 22 ba, shi ma yana yi wa musulunci aiki. Abdurrahman ibn Auf wannan bawan Allah matashin sahabi da Allah ya masa arziki ya masa wadata shekara 30 yana cikin samartakansa, yana yi wa ainihin wato musulunci aiki, kuma ya taimaki addini, kuma ya bada gudunmuwa. Abdurrahman ibn Auf yana da zuciya. Me zuciyar Abdurrahman ibn Auf? Abin da ya faru shi ne wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka yi hijira aka koma Madina, bai da aure, yana so zai aure. Annabi ya rarraba su sahabbai da suka zo daga Makka zuwa Madina, ya rarraba su ya yi musu ƴan uwantaka. Wani kai ne abokin wani, ɗan Makka kai ne abokin ɗan Madina, ɗan Madina kai ne abokin ɗan Makka, ya rarraba. Wannan al-mu'akha da ake cewa abokinsa da aka haɗa su ɗan Madina, in ban manta ba, Sa'd bin Rabi'a ya ce ka zo mu ji, na raba dukiyata gida biyu, ka ɗau rabi, in ɗau rabi ka je kai sana'a, ka duba shi iyalaina wanda ta yi maka, ka ɗauki guda ɗaya, in kai idda ka aure ta na baka. Abdurrahman ibn Auf ya ce da shi, barakallahu laka fi ahlika wa malika, ɗan uwana Allah ya maka albarka akan iyalinka, na gode. Allah ya ma albarka akan dukiyarka, na gode. Nuna mun hanyar kasuwa, kawai abin da nake bukata ka nuna mun hanyar kasuwa. Ya ji haka za a yi ce kwarai kuwa. Abdurrahman ibn Auf ya shiga kasuwa, wallahi bai da kokobo, ta san me dako. Allahu akbar, yau ga sahabin Annabi yana dako, yana neman na halal dako, ya ɗauki kaya a kansa ya kai ya sauke a biya shi, ya ɗauki wancan ya sauke ya kai a biya shi, ya tara kuɗi ya nemi matarsa a Madina, ya yi aure, ya buga riga, ya buga turare. Wata ran Annabi ya gan shi yana ƙyalƙyali, yana ƙanshi irin na angwaye, ka san duk inda angwaye yake yana ƙanshi. Kuma ku gwada ku gani, ya ce Mahyami Abdurrahman, me ya faru ya Abdurrahman? La'allaka tazawwajt, kadai ka yi aure. Annabi yana tunanin bai da kobo bai da komai, ya ce kwarai kuwa. Ina ka samu kuɗi? Ya ce mun shiga kasuwa mun juya mun yi aure. A'a, ashe mutum yana iya yin aure da dako? Ashe mutum yana iya riƙe mace da dako? Kuma dubi dogaro da kai, bai karɓi kuɗin wani ba, ballantana ya ji a ransa cewa jarinsa na wani ne. Me jarinsa? Ƙarfinsa. Me jarinsa? Fawa da lafiyarsa. Yaya kana zaune matashi, ga ƙarfi a dantsanka, ga aikin ƙarfi ana yi, ba za ka je kai ka samu na kashewa ba. to ku zo zan ba ku misali. Addinin musulunci ya kwadaitar da mu dangane da yin ayyuka, ya kusa mari matasa da sana'o'i. Yana daga cikin abin da ya mana illa wa samarin mu matasa rashin aiki ne. Ga imani, ga musulunci, ga san Allah, amma ba sana'a, ba aiki ne. Akwai damuwa. Da haka a yau a wannan gari namu na Gaidan, insha Allah za mu ba da shawarwari, kuma mu ba ku tarihi da bayanai da misalai na samari matasa da suka gabata cikin annabawa da manzannin Allah wanda ba su zauna haka ba. Muna so mu samu matasa masu yanci, muna so mu samu matasa masu sana'a, gari yayi albarka. Ba wai yarinya budurwa ta zo tana maka yanga ba, kana jiman, kana jimana, kana jimana, ba za ta tsaya ba saboda baka da kuɗi, miskini. Duk wanda ka je yana yana jimana jimana jimana, ta ki waiwayawa, talaka ne miskini, talakan banza, baka da kokobo. Amma idan ka ganka da kwantacciyar mota mai faɗi mai numfashi lafiyayya, kana tsaye kana rike da waya, ka za a tsaya cewa ina wani ina gajiya. Lalla ba haka bane, ba haka bane, haka ake yi. Ai, da haka mutum yakan yi sana'a ya samu kuɗi don ya samu rokon ta yanci, a zo ana kiranka, kai ne ake ma jimana, kana cewa dalla ya haƙuri, dalla ya haƙuri, ina da al'amura, abuwa isu sun yawa, haka ake so. Amma ka zama miskini malam, sai dai ka ga suna wucewa ƴan mata, kana taguni saboda ba ka da taro ko kobo ba ka da shi, musamman a irin wannan zamani, a irin wannan lokaci wanda dole idan mutum zai yi aure sai yana da wani abu a hannun shi. Musulunci ya kwadaitar da mu mu kama sana'a banda zaman banza. Ya ku matasa, a nemi aikin yi, a kama sana'a. Can matashi a gan shi a gona yana murza ƙasa, can matashi a gan shi lokacin kaka'a ana ta gido buhunan wake, an sauke buhu 500, ana yaya ya ƙara ce a da saura, ai ko rabi ba kawo ba. Can matasa a ga ana yana zaune ana loda masa buhunansa na wake ko na riɗi, za a kai masa Lagos, ana masa lissafin wasu miliyoyi, yana danna waya yana jiran alat kawai. Irin waɗannan matasan muke so, masu sana'a, masu aikin yi. Da ya ga ana gina wani masallaci ya ce ai mai lissafi daga nan zuwa linta nawa ne, a ce ai gaba ɗaya 770 ne, ya ce to a kawo kawo nan ba, ya bayar kawai, ya wuce wurin ya ma manta ya ma bayar kawai. Irin waɗannan matasan su muke so, ba wanda za su amin, ba wanda za su su cika mana masallaci su ɗauke mana ƴan takalmanmu ba. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu, yace mu yi ayyuka, mu yi sana'o'i, kamar yadda hatta annabawan Allah ba a kyale su ba, sun yi sana'a, sun yi aiki. Allah ya ba su ƙarfi, Allah ya ba su lafiya, Allah ya ba su dama. Ga misali na farko, Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. Kun san waye Annabi Nuhu? Shine annabin nan da ya rayu a bayan ƙasa yana wa'azi kaɗai shekara 950. ولبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. قرآن يشي أن ابنه يا زونا يا إيرا يواتش متعني الله يمسى طوام فانا ينا كرنسا دا متعني ينا دعوة شيكرون دعواني كوي شيكرون وأزيد فتكر وشيكرا لري ترى دامسين. يا الله كتأوي تامنا لا يرم أكان أيكة أيكين الخير كرا إذو أغان يرقى. أما أن ابنه كاسمي yana sana'a, an ruwaito cewa yana yin yana sassaƙan jirgin ruwa kwale-kwale da kake gani ana tukawa da itace din nan, ana yi aikin annabin Ruhu ne. Ashe idan har annabin Allah bai zai zauna haka ba, ya kamata kai ka zauna haka? Billahi al-azim, ya kamata wallahi, in baka iya jirgin ruwa ba ko lauje ka rinka yi, ko ba komai a ce kai ne number 1, duk wani lauje lafiyayye a garin nan a wajen ka za a siya. Ai kaga abu yana da kyau. Bari muku albishir, wata rana a Kano ne na zo wucewa ta wani wuri, sai na ga da yamma ne, a da safe kai sai naga an taru an yi parking da mashina ana layi nace me faru sai aka ce ai kosai yake sai nace kosai me yake ce kosai a gaidan kosai ne ko ha kosai na leka wallahi na leka da na leka naga waye mai sai da kosan nan sai naga wasu yara ne matasa lafiyayyu sun nade kafar wandansu da hannunsu suna gauraya kullun nan na wake wani yana diba yana sawa a katan kwano wani yana iza wuta o sai mai lafiya ni kaina nace da ba dan dogon layin nan ba na nayi parking na dan kwashi rago na ni nace a nace kage yara sun samu sana'a wani yace yanzu wadannan yaran malam Allah ya san me suka tare da me suke mallaka saboda dalilin wannan kosai din basu ji kunya ba basu ji nauyi ba suka samu gaba suka samu safety kan hanya inda mutane suke wucewa suka ji har sai zamu kyale mata suna yin kosan mu za mu mu ma za mu yi kosan sai gashi layi ake masa dan haka ina baka shawara a can lungo unguwar kudin nan kan kwanan nan ka je ka saita ka samu murfin ka mai lafiya ka kafa ka nemo waken ka samu jari ka rinka yin kosai wallahi za a saya don Allah ba za ku saya ba ba za ku saya ba yo ba kosai ba ko shinkafa da wake yake saya ba za ku saya ba za ku saya da haka samari matasa kada a ji kunyar yin sana'a yanzu wannan mutumin wallahi a haka yana toye kosan nan sai Allah ya san adadin yan matan da zai zubar yana toye kosai din nan layi za a yi masa wanda tana so wanda mata saboda me ana ga yafi karfin abin da zai ci yafi karfin rigar da zai sa yafi karfin gidan da zai zauna yafi karfin kaza da sauransu dan haka idan har annabin Allah yana zuwa daji ya sari itace annabi Nuhu yazo ya sassaka jirgin ruwa wallahi bai kamata ni da ku mu zauna muna wasa da damar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ainihin bamu ba Allah ya ce wasna ilfulka bi a'yunina wa wahina ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون الا يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون الا يشي النبي نوح ينا يين جرجر روا ينا قيراوا ينا يين سناسا har sai da takai ga mutanansa suna masa izgilanci amma wallahi bai daina ba waye zai zo daina wata sana'a dan ana masa izgilanci ba zai bari ba zuwa ake aka ce a Nuhu kuma bayan annabtan kuma yanzu ka kama sassakan jirgin ruwa yace eh ya ci gaba da yi kuma Allah ya daga darajar sa sama da su ya kimanta shi annabi na biyu annabi Dawud alaihi salatu wassalam annabi Dawud makeri ne ya ku samari matasa an san kira ko an san dukan karfe a sashi a wuta a dake shi sai yayi laushi ko an san makera ko to annabi Dawud yana da makera yana sarrafa karfe bai zauna haka ba Allah ya ce wa laqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awidi ma'ahu wa tayr wa alanna lahu alhadid animal sabighat wa qaddir fi sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir Allah ya ce mun bawo annabi Dawuda falala daga gare mu Allah ya hore mai duwatsu Allah ya hore masa tsuntsaye yace wa alanna lahu alhadid mun tausasa masa karfe Allah ya hore wa annabi Dawud karfe duk wani karfe da ka sani in ya shiga hannun annabi Dawud sai yayi kuka saboda zai buga masa wuta ya dake shi ya sarrafa shi ya aikata shi yayi abin da ya ga dama yana yin silken yaki da karfe yana yin mashi da karfe yana yin kibiya da karfe yana yin kaza da karfe duka Allah ya hore masa yana sarrafa karfe a matsayin wato sana'a riwaya ta zo a cikin sahih bukhari riwaya imam abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle annabi dauda nabiyullahi alaihi salam kana la ya'kulu illa min amali yadi baya ci sai daga aikin abinda hannunsa ya sama masa annabi yana yaban masu sana'ar hannu sana'a mai albarka sana'a da Allah ya fi so sana'ar da aka tarfa mata alheri, sana'ar hannu wanda yau kuma ita ce samari suka rena, sassaƙa, ƙira, riƙe alli, shi ma ya sana'ar hannu ne ko? Malamin makaranta mai riƙe alli ba sana'ar hannu ba ne? Ita ma ta hannu ce mai albarka ce. Ɗinkin takalmi, ɗinkin kaya, a cikin annabawa akwai tela, kafintanci, a cikin annabawa akwai kafinta, za mu buga misali. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi Annabi Dawud da yake kana la ya'kulu illa min amali yadihi. Aikin noma barema, faskare, aikin hannu ne, noma a gona aikin hannu ne. Ya kamata samari matasa su yi wasa da wannan damammaki ba, kuma abun mataki-mataki ne. Yanzu za ka yi wannan, nan gaba wata ƙila ka zama kai ne dangwacen garinku. Wallahi, wani mai kuɗi yana gaya mu ya ce, malam, kar ka ganna haka, Allah ya san me na yi a garin nan. Ya ce, yanzu da kake gani ana zuwa ana ta gaishe ni, inda zan maka lissafin shekaru 30 da suka wuce ko 20 da wani abu, ba za ka zo gurina ba. Ba abin ɗauka ba ne, ya ce malam, har tsince-tsincen lemu ruɓaɓɓe na yi. Na bi gindin teburin mai lemo da ayaba, in suka riɓe ya zubar ɗauka in ci ne. Ya ce na yi dako a garin nan, ya ce na yi makaneza, na je na yi yaron makaneza mai faci, ya ce na yi dako, ya ce in taƙaice maka na yi ɗiban shara. Shara, mutane a anguwa su yi shara in ɗiba da kura, in je in zubar a biya ne na yi. Ya ce malam na yi wanki da guga, ya ce malam na yi aiki in rinƙa zuwa gidan maƙota ina musu wanke-wanke, in musu wanke-wanke su ba ni abin da zan ci, su biya ni a wata in je in taimaki babana. Din na yi. Ya ce amma a yau ina so na gaya maka, wallahi a cikin gidajen da na yi musu wanke-wanke a shekaru 20-30 da suka wuce, wallahi yanzu ni nake ba su zakka. Ya ce ni nake ciyar da wasu, wasu kan ma talauci ya sa sun ɗaga gidansu din na sai gidajen. Allah shi yake yin abin da ya ga dama. Ya ga kar wani matashi ya rena wata sana'a da Allah tabaraka wata'ala ya bashi. Da haka wannan bawan Allah ya yi ƙoƙari, Annabi ya yi bashi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda zuwa cikin Sahih Bukhari kitabul buyu, Annabi Musa alaihi salatu wassalam, kun ji Annabi na uku ko? Annabi Musa ya yi aikin ƙarfi, ya yi sana'a, zuwa ya ba da kansa ƙodago aikin kiwon dabbobi shekara 8. Shi kan aure ma ya je nema. Aka ce sadakin yarinyan nan da za ka aura sai ka yi kiwon dabbobi shekara 8, inda za ka cika shekara 10 ma ka kyauta. Tak, wannan sadaki akwai tsada. Yanzu fa kamar kai ne fa ka zo neman wata yarinya, uban yarinya ya ce sadakinta shi ne ina da wata ƙatuwar gona ta a gabar da gari, sai ka shekara 10 kana shuka ta, kana girbiya, kana kawo mun amfanin gonar, ya za ka yi da gudu za ka yi? Wannan sadaki ya yi tsada kwarai da gaske. Amma ina ga da iyayen yara za su rinka haka, watakila da abin zai ɗanyi kyau. Wani ya ce sai dai a bar musu 'ya'yansu. Amma abin mamaki malam, Annabin Allah, Annabin Musa ya haɗu da Annabin Shu'aib, kamar yadda wasu malamai suke faɗa, wasu na cewa wani bawan Allah ne. Abin da ya faru shi ne, wata rana Annabin Musa yana zaune a wani wuri inda ake shayar da dabbobi, ake ɗiban ruwa, sai ga wasu yara 'yan mata guda biyu da suka zo suka tarar da ana ɗiban ruwa. Maza ne ke ɗiban ruwa, sai ba su shiga cikin maza, suka yunƙura su ma suka je suka ɗauki guga, ba sai suka koma gefe suna jira da 'yan tulunsu na ɗiban ruwa. Can sai Annabi Musa ya hango su. Ina so a cikin wannan ƙisar ku gane bambancin ƴan matan wancan zamani da ƴan matan wannan zamani. ƴan matan wannan zamani sai wanda Allah ya kubutar, ƴan what man can do women can do better kenan. Wallahi idan ta zo za ta ɗebi ruwan shiga za ta yi cikin tsakiyar maza. Ba ga shi nan muna ganin su ba. A zo layi a jami'a za a yi registration ka ga ana kokawa da su. Ga namiji ga mace ga namiji a layi ɗaya ana ture ture. Sai waɗanda Allah ya sa suna da tsari suke mutunta matan su ce mata ku yi layin ku na ku na daban. Ko an je ana neman aiki a wani wuri za a ba da application an ce a bi layi ka je ka gansu babu kunya ba jin nauyi ba jin cewa ni mace ce ma bari in tsare mutunci na in kare daraja ta a'a matan da a wannan zamani in shiga mota a shiga mota a yi tafiya mai nisa a hada jiki da namiji wani yake an shiga motar haya za a je wani gari mai nisa gefansa wata mace ce wata yarinya ta shiga ba abin da ya dame ta saboda an cire musu kunya da yawa yanzu abubuwan da ake yi a zamani ana nuna musu suna gani kunya ake ta yaye musu mata suna da kunya amma ana ta abubuwa da ake cire musu kunya ana cire musu kunya yarinya ta shiga mota ta hada jiki da namiji ko matar aure ko budurwa ba abin da ya dame ta shi ma yazo ya zauna hada jiki ana cikin tafiya mallam bacci ya kama ta tana gangadi kawai sai ta wani bawan Allah ya ce bakin ciki ya ishe ni a motar nan na rasa inda zan yi ni ba abin da in tattaba ta ce ke tashi ba shi kuma matsiyaci wanda aka jingina jikinsa ya yi shiru da ya magana wani ai ba daidai ba ne ai mai kwaya dan angila ta haka shiru ya yi zaman sa abinsa an yi filo da shi to ba irin waɗannan matan ba ne wannan mata sun samu tarbiyya now matan ƴaƴan annabi shu'aibu ai dole a samu tarbiyya suka koma gefe suka zauna anan musa ya zo ya same su kala ma khatbukuma yace me ya kawo ku me kuke nema anan kala ta la naskhi hatta yusira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir suka ce ai mu ba za mu iya shiga cikin mazan nan makiyaya masu ɗiban ruwa wa dabbobin su mu shiga muna mata suna ɗiba muna ɗiba ba za mu iya ba mun zo ɗiban ruwa ne dan babanmu wani tsoho ne dattijo ya tsufa darasi na biyu da za mu ɗauka a cikin wannan aya ashe matan da wanda suka samu tarbiyya suna taimakon iyayensu kaji har ruwa suke zuwa su ɗebo su kawo gida amma yanzu taka ƴar yanzu budurwar ƴar ka kai ƴar karatun Nobel ne ƴar WhatsApp ne ƴar Twitter ce ƴar Telegram ƴar Instagram ƴar WhatsApp aikin kenan ka cirka yarinya budurwa ka ajiye ta a gida ba ta iya maka komai ko shara a gida ba ta yi wallahi ya kamata mu canja wannan tsarin idan ba ta bi ka ba kai ubanta idan ba ta yi wa uwarta hidima ba ta je ta yi wa wani ƙato hidima ai ko ai dole yaka ku sa ƴaƴanku su muku aiki ku ci moriyarsu kafin ku aurar da su kuma sa su fi aikin nan tarbiyya ce ka koya mata hidimar gida idan ta je ta yi aure ba za ta ji nauyin hidimar gidan ba amma yanzu ga yarinya balagaggiya budurwa uwarta za ta yi ni a kitchen wallahi ba za ta dafa mata ba yaran wannan zamani sai wanda Allah ya zaba can kaɗe ba su iya ba yaran wannan zamani yanke kubewa wasu ba su iya ba da haka wannan yara guda biyu sun koyi tarbiyya tulu suke ɗaukowa su yi tafiyar ƙafa su shiga daji daga ƙauyensu su shigo gari su ɗebi ruwa su kai wa iyayensu su sha irin waɗannan ƴaƴa su ne ƴaƴan albarka yau yanzu yarinyar ka fa ƴarka ko takalminka ba ta gogewa takalmin ubanta wallahi ba za ta sa ɗin ma ta goge ba gaisuwa ma wallahi yanzu wasu ƴaƴan da mazan da matan wallahi gaisuwa wallahi ba lalle ne su yi gaida iyayensu ba ba sa yi yaro ya buɗe baki ya ce baba ina kwana ko yarinya ta buɗe baki ta ce baba ina kwana ba za ta gaishe ka ba amma za ta je ta gaida wani mijin da za ta aura ai in ba ta gaishe shi ba ya zazzage ta ya hada da kai kuma ya zaga kuma dole a gaishe shi gobe kuma ta dawo ta ce ya zage ta kai din uban ka ce ki hakuri aka rayuwa take ne an yi hakuri ni ma hakuri nake da uwarki tattara kayanki ki koma haka ake yi zaka suka ce wa abuna shaykhun kabir yace ku kawo tulanku ku kawo abin ibar ruwanku Allahu akbar annabin Allah ya shiga wannan cikin maza dama annabi yana da karfi ninkin na mutum guda ya je ya dauki guga da kansa ya debi ruwa ya ciccika musu yace ku zo ku dauka ya dauka ya kai musu yace ku dauka ku tafi ya ba su gugar su suka kama hanya suka tafi suna zuwa gida suka samu annabi shu'aibu idan mun dauki cewa wannan kisar annabi shu'aibu din suka ce ya baba lokacin da muka je ɗiban ruwa din nan mun samu wani mutum mai amana mai gaskiya mai karfi da ma ka dauke shi mana aiki a nan gidan zai taimaka maka shikenan sai ya tura su yace ku koma ku je ku kira mun shi suka dawo suka tarar da ɗaya daga cikin su ta dawo take tattarar da shi annabi Musa tace da shi inna abi yad'uka liyajziyata ajra ma saqaita lana babana yana kiranka ka zo zai maka sakayya akan aikin da kai na shayar da mu a riwaya aka ce fa saqala huma thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi bima anzalta ya ubangiji dangane da abinda ka saukar gare ni min khairin faqir ya nemi Allah ya biya shi kawai sai ga wata yarinya ta dawo faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana qur'ani yace sai ga ɗaya daga cikin yaran nan ƴan mata ina so ku danna daukar darasi saboda kai dazuna ce ma kai aure ka nemi mace mai wannan sifofi mai kunya Allah yace sai ga ɗaya daga cikin su tazo tana tafiya a cikin kunya ya ku ƴan mata shari'a tana so ku yi tafiya a cikin kunya ba wai mace ta rinka tafiya gogogogogo kamar namiji ba a'a ana so a ganki a lillibe ana so a ganki a kammale ana so in kin ga maza ki kauce kanki a ƙasa amma ƴan mata wannan zamani ina sai wanda Allah ya zaba kaɗan ne yarinya yanzu malam tana malam wani yake faɗa yace fa yanzu ƴan matan wannan zamani saboda lalacewa wasu daga cikin su wallahi malam har zani suke canjawa a bakin titi ko gyara daurin zani sai mace tana da zani sai ta yi falau haka ta dada mai da shi ta daura a bakin titi kaga karewar rashin kunya dai kenan matan wannan zamani masu ba wa yara mama nono a cikin motar haya ko a cikin nafef ko a cikin adidin sau an ɗauke ta da maza a ciki yaron ta yana kuka za ta ba shi nono ta zaro shi ta ciro maman nata araha kyauta ta miƙa masa ya sha kowa ya gani wallahi wannan ba daidai ba ne ko ba za ku ji daɗi ba sai mun gaya muku ku gyara da haka Allah ya ce fa ja'atu ihdahuma tamshi ala istihya gashi ta zo tana cikin kunya sai ta ce to babanmu yana kiranka ka zo ya maka sakayya dangane da abinda ka yi na shayar da mu ya bi ta malaman tarihi suna ba da labari ya aka yi wannan tafiya ta wuce gaba tana tafiya iska sai take ɗaɗɗaga abin ɗinta mayafinta sai ce ki dawo baya bari in wuce gaba to ya za a yi annabi Musa kai baka san hanya ba yace ki dauki duwatsu idan an zo hanya in akwai kwana ki dauki dutse sai ki jefa bangaren sai ne kwana ka duba tarbiyya ba magana yanzu in kai ne cewa zaka yi ina dala ko dan samu lamba waye ki haka zaka yi in kai ne cewa zaka yi matso zo mu tafi nan zo mu je mana ana tafiya ana hira kura an ba ta nama sai abinda Allah ya yi to kage ya kamata ka koyi tarbiyya ka koyi kunya kada ka haɗu da wata yarinya ta buƙaci taimako daga yi mata taimako ka nemi sai ka yi alaƙa da ita ina ruwan ka da ita ba ka bar taimako don Allah ba ki wuce ki tafi amma ka zo kana binta kana da Allah ko zan samu lamba waiki ina ruwanka da ita da ka suka ji to yanzu ga sunan sun isa wajen baban yarinya dattijo sai ya ce da shi Annabi Musa bayan an yi bayanin da aka yi sai ya ce to qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamani hijaj fa in atamamta 10 fa min indik وما أريد أن أشق عليك. ناكراكني إنا سوء شيء مكا إنا سوء أورا مكا إيدا جسكين وأنا نيا ما تانا وقدادي وأنا كتير مكا مسوجن إبر هو ذنبا كتير أشكي هذا أشياء حلتا أبا إذن يجوان متومين كيركي يكرا شيء شيء كي زو غاوان شيء أتاب دلواتي كفتو بانيسي بانيسي duk wanda ya ga mutumin kirki mai tsada mai daraja mai kima kana da aure ko ko baka da shi kai kaji wani tuzuru yana kabbara ko yana kabbara ina jin akwai wata makotarsa wata makociyar su da yake nema abin ya gagara daga ba laifi bane yayin da uba ya ga ya ga yaro na kirki ka kira shi ka kulla zumunci da shi ka ce ya auriyarka na'am mutane za su ya ai wannan ci baya ne ai wannan kaskanci ne ah to mallan da ta dai ta dauko maka dan luwadi ta kawo maka ta ce shi take sofa da ce da dai ta dauko maka mai sace-sace ko wanda baya sallah ko wanda baya da aikin yi ko wanda baya da kaza ko wanda bai da aqida ta kawo maka wani dan duniya gashi nan shashashashashashau ta ce gashi nan baba ko shi ko rijiya kai kaga in kaga mutumin kirki sai ka zaba kamar yadda ita ma yarinya idan ta ga wani mutumin kirki mai matsayi ba laifi bane ta yi magana ta dan rubuta mai yar wasiqa ta ce to bayan gaisuwa da fatan alkhairi Allah ya kara maka imani da takawa Allah ya kara maka ba kaza 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 ta rubuta mai takarda ta aika masa ba laifi bane ta ce tana da abin nan shi kuma ya duba ya gani idan akwai tarbiya zo ai irin wannan aure akwai albarka duk da ana samun yan matsaloli amma akwai albarka kun rike wannan darasin ko sai wannan da tijin sai ce to amma fa ina so za ka yi mun aiki a maimakon aurar da yan nan da zan yi maka za ka yi mun aiki shekara takwas top shekara takwas har ma da tijin yake cewa ba ina ta manta 10 ba mai din duk yace inda za ka cika 10 ya zama lissafi daidai shekara 10 to wannan daga gare ka ne amma wa ma uridu an ashuka alai bana so in tsananta maka sa ta dilini insha Allah min as-salihina da sannu zaka sami ni insha Allah cikin salihan mutane annabi Musa ce a qala zalika baini wa bainak wanda tsakanin ni da kai ne ayyamal ajalaini qadaytu wa la udwana alai wallahu ala ma naqul wakeel wannan alƙawari ne ni da kai ya kai da tijo daka kowanne ɗaya daga cikin in shekara takwas ina dauka ba laifi idan kuma shekara 10 na dauka shi ma dai ba laifi amma ina so in ce maka Allah shine wakili akan wannan yarjejeniya za a yi maka aikin a aura mu din ba damuwa malam sana'a ya je yayi aikin ƙarfi yayi hidima a gidan wani don ya bashi yar da zai aura ta kai in Allah ya taimake ka kasance wata budurwa a gidan wani alaji yace to sai ka zo ka zama yaro na kana tuka ni a mota kana mun bayan fulawa kana mun kaza kace ba komai alaji bismillah indai za a bani na yadda ko a dauke ka yaro a kasuwa a aura maka ya wannan ba laifi bane a shari'a to hakan kuma akai mu dawo kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi mu farin jaka da aikake daga Allah shi ma yayi aikin kudi yayi sana'a daka samari duk waɗannan annabawa da na lissafa muku ba aiki suka yi ba to kuma ya kamata ku yi naku aikin don ku taimaki al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo a hadisin ingantacce kana yar al-ghanam a wata riwaya ce kuntu ar al-ghanam li ahli makkah ala kararib na kasance ina kiwon dabbobi da tumaki wa mutanen makka suna biya na kuɗi yan tamanin kuɗi kararib jam'i na qirab annabin Allah ya je ya kiwon tumaki ya shiga daji ya rike sanda kamar yadda dan Ju'ayya yake rike sanda yaje ya kiwon tumaki yaje ya dawo a biyaci kiwo fa. A wata riwayar manzon Allah yace ma min nabiyin, babu wani annabi shi annabawan Allah face sai da kiwon tumaki da awaki. Wallahi mu muna cikin rufin asiri yanzu, wallahi muna cikin wadata yanzu. Ya kamata mu gode wa Allah akan damar da Ubangiji ya bamu. Mu yanzu sana'o'in ma na kima ne, na daraja ne, masu kima ne, masu abin da, amma muna wasa da su. Yanzu duba noma, duba albarkan da ke cikin noma. Muna tahowa a hanya muna ganin daji, muka ce kai Najeriya Allah ya ba ta arziki. Daji za ka gani, iya ganin ka wani gurin gaba ɗaya ruwa ne a kwance, amma ba a noma shi. Muna nan mun cika gari muna zaune muna kukan ba mu da sana'a, ba mu da aiki ne. Ga itatuwa nan iya ganin ka, wanda da saulayi zai rataya gatari a kafadarsa ya shiga dajin nan sai ya sari tirela guda wallahi a wata ɗaya. Ka je ka tambayi kuɗin itace tirela guda nawa ne. Kai amfani da ƙarfinka da Allah ya baka, to amma ya lai. Na sha faɗa a cikin wa'azzuka ina yin bayani, da yawa a mu nan arewa a kasuwanninmu akwai nau'uka na kasuwanci da mun zuba ido mu samari mafi musulmi ba ma yi, wasu baƙi ne suke zuwa suke yi. Yanzu akwai garin da babban gari ne, za ka gaba ɗaya garin duk inda ka ji ana saida rodi, to ba musulmi ba ne yake saida rodi. Akwai garurrukan da wallahi idan ka je a nan arewa duk inda ka ga ana sayar da kayan plumbing material, kayan ruwa, kayan famfo, ba musulmi ba ne. Akwai inda ka je duk inda ka ga ana sayar da taya a wani garin, duk inda ka ga ana sayar da taya ga motoci a garin iya ganin ka, amma wallahi ba musulmi ba ne. Amma na nisa akwai sana'o'in da duk sun bi sun rike, kuma yaransu samari matasa suke turowa daga kudu su kawo su nan gurin su tara kuɗi, mu ɗin mu tara musu kuɗi, amma mun ba za mu yi ba. Akwai wurin da wallahi duk inda ka ga ana da ƙwararru masu yin kujeru da gadaje, idan ka je ka gani suwaye dilolin, wallahi ba mutanen mu ba ne. Hatta ƙofofi da kake gani kayan walda ƙofofi, akwai wanda zai gida bai ƙofa ba, akwai wanda zai gida bai window ba, duba business mai kyau, amma sai ka je ka bincika waye ne, wane ne yake yin wannan aikin, ba mu ba ne. Matasanmu kuna ina? Aikin kafintanci, annabi Zakariya kafinta ne, kafinta, annabi Zakariya kafinta ne, sassaƙa yake yi ya yi kafintanci. To me muke so, me muke nema? Idan ka zo babin ilimi an wuce mu, sun cika jami'o'insu a can, sun dawo nan kuma jami'o'in muna kafaɗa kafaɗa da su, sun cika ma'aikatunsu a can wajen aiki, kuma sun zo nan kuma wuraren ayyukan namu kuma sai ya riga ka samu ofa ma kai baka samu ba, saboda kana tare da shugabanka da bai da kishi. Mutum ya hau kujera yana mulki, ya manta da danginsa, ya manta da garinsu, ya manta da samarin matasa waɗanda suka taimake shi, a zo ana ɗaukan ayyuka a ma'aikatu, sai dai ka je ka rinka ganin wasu ba kai ba, kuma sai ka ga shugaban ma'aikatan ɗan uwanka ne, ɗan jiharku ne, ko ɗan makotanku ne, amma wallahi azimu lokacin da ake ɗaukan aikin ba ku da labari. Wannan ta sa yaranmu samari matasa suka yawa arewa nan azube. Muna gani, muna gani zahira. Akwai waɗanda ba su da kishi a cikinmu, ba sa tausayin yaransu masu tasowa. Duk mutumin da yake da daman a ma'aikata ya iya ɗaukan ma'aikaci mutum daga 10 zuwa 100, ya manta da al'ummarsa, ya manta da samarinsa matasansa, wallahi wannan mutumin ba ƙaramar asara yi ba. Kuma rashin ba wa samarin nan aikin nan yana baganta mana rai. Ka je ka kalli manya-manyan ministry, ka je wata bukata ta kai ka, ka ga wulakanci nan nan Abuja ka je, gashi a arewa take. Da ka bude wani cewabin zai ga wani, da ka bude wani zai ga wani, da ka bude wani zai ga ba naka a ciki, amma kuma waye shugaban waye jagoran sai ga musulmi ne ya yi kidamun ku ya ce ku taimaka mai da addu'a akwai ta babbar kujera da yake nema an masa addu'a an tura shi amma ya manta ba zai iya daukar yaran nan ba yanzu ga yaran nan suna zube a suna zube malam sun kasa shiga jami'a su karatu karatu yaro dan talaka ya shiga jami'a ya je karatu ya gagare shi abu ya gagara haka ba daɗi ya kamata mu zama masu kishi idan mun zargi samari matasa ba su da aiki ba su da sana'ar yi to ya kamata ko mu zargi waɗanda suka samu dama ba su kuma taimaka musu ko ba su agaza musu ba da haka don huce wannan baƙin ciki da ɓacin rai ya ku samari matasa ku je ku nemi na kanku kuma ku yi ƙoƙari ku samu damar ko din ku taimaka waɗanda za su zo a baya wallahi al'azimu muna da yara azibbe jobless marasa sana'a marasa aikin yi guidance ma a faɗakar da su a nuna musu ya ma za su yi ma wallahi suna nan azibbe malam za ga yaro tun yana matashi har ya zo ya fara furfura bai yi aure ba sai a ce kai kai maza fa kai aure kafin furfura ta zo ta kife ka dan kana zo a ce kai sa'an babanka ne dan Allah mu gyara mu zama masu kici annabawan Allah su ne ƙudwa da ya kamata mu koyi da su Allah ya ce wa quli imanu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wa rasuluhu wal mu'minun Allah ya ce ku yi aiki wannan ayar malamai suna cewa aya ce da ake zaburarwa ake kwadaitarwa dangane da wato muhimmancin yin aiki da kuma sana'a har mu zauna na sha faɗa ina cewa yanzu mutum zai iya yi wa Allah ya hore mai dukiya da arziki ko baka dauki kuɗi ka ba wani ba ka zo ka buɗe katon kamfani a garin ku ka siyo ƙarafuna na yin ƙofofi na walda duk wanda zai yi gini ka samu ƙwararrun yara kai training din su matasa ka koya musu yin walda da yin ƙofa din nan suna yi kana fitar musu percentage din su an rage masu zaman banza a bakin titi malam wasu mutane suna da biliyoyin kuɗi a kwance a cikin bankuna ba yanda za su yi da kuɗin ba san yanda za su yi da su ba ga yara matasa kuma suna zaune suna bukata yanzu mutum ba zai iya ware miliyan 50 miliyan 100 ya samu wani yadi ƙato ya nemo ƙwararru waɗanda suka iya kujeru da kafin da gadaje a yi ta aiki ana sayarwa a gari ana exporting ɗinsu har waje za a fitar da su amma komai sai dai mu je mu sayo a can komai dole sai mun canja tunani kuma zaman banzan nan na samari matasa yana da illa a rayuwarmu ya taimaka kwarai wajen samar da rashin zaman lafiya a cikinmu to mutum ya zo ya zauna yana da uwa yana da uba ya girma ya balaga ya yi duk abin da zai bai samu aiki ba ya zo ya fita ya yi zage-zage ma ba wanda ya kula shi to kaga in ya samu wata dama sai je bi ai sama wa samari matasa aikin yi ai ba da security ne a cikin al'umma da ƙasa gaba ɗaya ai yayin da kuka shagaltar da su kuka ba su aiki da sana'a ma'aikata ko masu kuɗi kuka yi ta ƙirƙirar kamfanoni a garurukanku da jihohinku za ku ɗebi ma'aikata mutum ɗaya zai ɗauki ma'aikaci guda kaza wani bawan Allah attajiri ya zo muna magana yace ai akramakallahu alhamdulillah muna jin abin da kuke faɗa ni ɗin nan yanzu haka a ƙarƙashi na akwai kamfani na da ina da yaro matashi ya fi 100 ni nake ba shi albashi kuma dukkan suna da iyayensu wani ya ciyar da uwarsa wani ya taimaki babansa wani shi yake biyan kuɗin makarantar ƙannansa wani shi yake biyan kuɗin hayan gidansu wani shi yake kai ubansa asibiti wani shi yake ɗaukar nauyin babansa mai ciwon suga da wannan aikin da yake yi a wurin nan kuma wallahi kamfani ne ya buɗe za su zo aiki ƙarfe 7 su tashi ƙarfe 4:30 ko ƙarfe 5 kar ka ga haɓaka dukiya kuɗi yake samu yana ta buɗe wurare Allah ya tarfa mai albarka wani kuma yana nan yana kwance akan kuɗin da dukiyar yana nan ba mai cinye kuɗin sai matarsa alhaji ya kamata a cewa yaran nan kaza 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 alhaji haka za ka zauna kai baka ci ba so ba su ci ba ciwon suga ciwon kafa ciwon zuciya hawan jini ya zo ya kashe ka a banza ka mutu a zo a rabe a zo a cinye kuɗin amma in ka zo ka buɗe kamfani ka taimaki mutane irin wannan dukiyar ta fi albarka ka bude kamfanin kira, ka bude kamfanin kaza, ka bude kamfanin kaza, ka bude kamfanin, akwai abubuwa da yawa da ake a kudu. Yanzu haka ne muka duk lemo jus-jus nan da muke sha, ku duba ku gani, kana daga sai ga anci daga Enugu, kana daga sai ga ce daga wannan sha, kana daga nan sai kaza, dan lemon nan da muke shan sa, yan kananan lemo ka ko na roba ko na kaza, ba mu iya yin sa ba. Duka kamfanin da zai maka wannan nawa yake? Nawa yake dan Allah? Ga samari matasa madakadawa ba su da aikin da za su yi. Na ka wayar zuwan nan kaga wannan hali da ake ciki na matsi, to sai ake kuma kokarin zargin Allah. Ana ganin Allah ya tara mu da yawa ba a bamu abinci ba, wallahi Allah ya bamu komai. Yanzu ko daji mutum zai zo gwamnati ta yanka mai daji, iya gani yana da jari, yana da kuɗi, ya sai turoktoci ya ɗebi samari matasa su je su yi ta aikin noman rani. Dan Allah bai sama musu sana'a ba, za ka samu arziki, za ka samu alheri, za ka samu kaza. Wani ɗalibi na yake gami ya ce, malam na je China, a ƙasar China malam ba wani yaro matashi da yake zaman banza, babu. Ya ce masu kuɗin su ne sai su rinka buɗe kamfanoni, kamfanin fitila, kamfanin kaza, kamfanin roba, kamfanin belt, kamfanin kaza. Wallahi ya ce wasu abubuwan a cikin gida yara suke yin su, a cikin gida yara matasa suke yin su. Haka yana da kyau masu halinmu da 'yan siyasarmu da masu kuɗinmu, ku tallafa wa waɗannan samari matasa, ku buɗe musu sana'o'i, ku nemi masu amana a cikinsu. Na san ana kukan rashin amana, ku nemi masu amana a cikinsu, ku buɗe musu sana'a, Allah zai muku albarka. Wai me ye amfanin kuɗin da mutum zai tara wani bai ci muriyar wannan kuɗin ba? Yanzu idan ina zaune a nan gurin, ina da 100,000 a nan a zaune, zan yi ta yawo da ita, ina dako da ita, ina da kwanta ina yawo da ita, ba ta da amfani a gare ni, sai na zare in na ga wani mai tukuba tsire nake yanka min na 2,500 in zara, kaga na ci moriyar kuɗina. Me ya amfanin kuɗi da zaka je ka ajiye ka ba wa bankuna suna ta business da shi, kai ba kai ba? Bankuna suke cin moriyar kuɗinku, amma ku ba ku yi ba. Ana cewa ba amana, ba amana, tabbas akwai rashin amana, amma mutum zai iya kokari ya samu masu amana da za su rike masa. Da haka abu na ƙarshe ya koyan wana da zan tsaya a kai shi ne taimakon juna. Yana da muhimmanci mu taimaki junanmu. Ai, akwai dattawa ne a zaune, na ga sun fara gyangyaɗi, shi ya sa za mu tausaya musu mu tsaya. Jama'a, daga cikin abin da zai taimaki al'umma shi ne a samu at-takafulul ijtima'i, wannan da shi zan nufi, a rinƙa taimaka wa juna. Masu hali su taimaki talakawa, talakawa su zama masu amana, su taimaki masu hali wajen rike musu amanarsu. Idan mun yi wannan, to za ku an samu zaman lafiya a cikin garurkanmu. Mai ƙarfi ya ciccibo gajiyayye, duk wanda yake da abinci a gida maƙocinsa yana cikin yunwa, don Allah ya tsakuran masa kwano ɗaya ya bashi ya yaye mai baƙin ciki. Duk wanda yake yana da rufin asiri amma maƙocinsa yana da yara matasa ba su iya shiga makaranta su yi karatu ba, don Allah ya taimaka ya biya musu makaranta ko ya sama musu sana'a. Musamman samari matasa waɗanda suke zaune suna da yara marayu ƙannansu da aka mutu aka bar musu. Na gaya wani babban jami'i ma'aikaci a ƙasar nan, babban ne, na ce ranka ya daɗe, ni a fahimtata damammakin da Allah ya baku na ɗaukan aiki, ku rinƙa tunani kuna samfulin akwai wanda ya kamata a taimaka musu. Yanzu za ka tarar da yaro matashi ya gama makaranta, ubansa ya mutu, an bar masa yara 'yan mata budurwa budurwa guda barkake, duk sun zuba ido shi suke jira ya samu aiki a wurin su. Na ce a rinƙa neman irin waɗannan yara, in an ba da ofa ta aiki ku samu aminai su nemo muku irin waɗannan 'ya'yan marayu waɗanda suke da marayu a ƙarƙashinsu, wanda suke da iyaye gajiyayyu su suke ciyar da su, ku ba su aiki. Kaga in ka taimake shi ba shi kaɗai ka taimaka ba, ka taimaki babansa gajiyayye, ko ka taimaki babansa da ya mutu, ko ka taimaki ƙannansa, shi zai aurar da su. To amma ya laika sai a zo a saki aikin ka, zai ka ga an ɗauki waɗanda Allah bai sauke kawai. Wani lokacin ma masu ƙarfin ake ƙarawa ƙarfi, wallahi, wanda wallahi masu ƙarfin ne su ne su ya su tona maina, su za su binda mun kuma 'ya'yansu da jikokinsu su za su yi. kaga wannan ba daidai bane. To yanzu wancan da aka bashi da kanne da dangi suna zaune duriyatan bi'afan da Allah ya zai mallan yaro matashi mallan sai kaga ya tsufa ne tsofar da shi tsabar aikin wahala yana neman abin da zai ciyar da uwarsa saboda ubansa ya mutu tun yana da shekara 15 ya bar masa kanne yan mata sun taso aka ce wane kai aure yace yo ni ina ni ina aure ga yara kanne na ba aurar da su ba kuma bai da taro bai da hanyar taro yanzu idan an taimaka waɗannan ba aika kafulin shima'i ba hanyi abu yayi kyau kware da gaske da haka a rinka tunawa da irin waɗannan abubuwa sannan kuma daga cikin abubuwa waɗanda masu wato muhimmanci idan muna so mu tsare garurrukanmu mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa to mu rage masu zaman banza a rage masu zaman banza akwai abin da zaka yi shi dan kare rayuwarka da mustakbal ɗinka kai ma a garinka ka samu ƴancin yawo wata unguwa ne yara ƴan wiwi suka gallabi unguwar dare yana yi za a tsare alhaji a ce kawo waya ko a fasa gilas ɗin motar gaba ƴan unguwar ne kuma an gansu kuma an san su suna zuƙa wiwi suna sha kuma suna tsarewa da magariba ta yi ƴan matan unguwar ba su isa su fita unguwa ba yaran samarin za su tsare su aka zo ana kuka a kafa ƴan vigilanci group a kafa ƴan kaza aka ce a idan kuna son zaman lafiya wannan samarin matasa duk ku kira su ku sama musu aiki kai ba kana da shago a kasuwa ba kai ba kana aiki a ma'aikata kaza ba kai ba kana guri kaza ba ku tsamo su ku dauke su ku ba su aiki ku mai da su mutane yaushe zai tsaya yana shan wiwi yana rike wuka yana karban wayar mutane ko yana tsare yarinya ya budurwa babu yanzu da rere dan mashin din nan fet din nan da ake hawa wallahi wani shi kadai zai iya sayan kwaya 500 ya raba wa matasa ce ku je ku yi sana'a ku kawo mun bana ku kawo mun kaza ya taimake su ya taimake iyayensu amma me ba zai yi ba da yawan su ba za su yi ba na yadda ana kukan rashin amana ina maimaitawa amma wallahi akwai mutanen kirki da suna buƙatar a taimaka musu amma ba a taimaka musu ba da haka wannan ku riƙe shi ku gam yana daga cikin abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci da ya kamata mu kula da su don samar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin ainihin wato al'ummarmu da ƙarshe ku kula da marayunku don maraya taimakonsa alheri ne idan kun taimaki marayunku za su zo su riƙe muku garurrukanku nan gaba kuma duk al'ummar da suke taimaka wa marayunsu suna cike da albarka da alheri ku kai su makaranta su yi karatu kada ku cusa musu baƙin ciki biyu ga baƙin cikin rashin uba ga baƙin cikin kowa ya yi gaba an ƙyale su wata yarinya budurwa ta bugo min waya mallam ina neman ka taimaka mu na ce da me za a taimaka miki wallahi mallam aure zan yi saurayina an ɗaga yayi haƙuri an daɗa ɗagawa yayi haƙuri an daɗa ɗagawa yanzu ya ce in aka sake ɗagawa wallahi ya haƙura me ya faru ta ce wallahi malam ko cokali ba mu da shi na ce me ya faru ta ce uba na ya mutu mahaifiyata ta yi aure wanda ta aura mai ƙaramin ƙarfi ne abincin da za mu ci ma a gida da ƙyar yake nemo shi ina zai je ya nemo mun kayan aure yanzu wannan yarinya ba ta cancanta a taimake ta ba to wallahi irinsu a Najeriya suna nan barkatai ba za su yi rugu ba yarinya budurwa ta balaga ta samu manemi wallahi al'azimu malam ba za ta auru ba saboda ne ba wanda zai taimake ta ga wata ɗabi'a da muke da shi yanzu duk wanda ya kuskure ya mutu wanda ya ce ya kuskure ya mutu duk wanda Allah ya kaddara masa mutuwa kar a yi ta wani arne yana gaya wani yana masa fada ya ce kai ka yi kokari kada ka bari ka mutu da wuri fa ya ce o gaya ake yata kai za ka bari ka mutu da wuri ka rinka sha abinci mai kyau mana ka rinka zuwa asibiti kana kula da lafiya naka idan ka haka ba za ka mutu ba ka ga mutane suna wasa da lafiya suna mutuwa da wuri kawai arne kenan ba hankali shi bai damu da bai tunanin cewa kullu nafsin la'iqatul maut, kuma bai damu da cewa ajalin mutane a hannun Allah yake ba. Laifin wannan yarinya ubanta ne ya mutu. To suna nan barkatai irin su, iyayensu sun mutu ba wanda zai taimaka musu. Wallahi kwanan nan wata tayi fatawa take cewa malam ina neman ayi min addu'a Allah ya taimu. Iyayena sun mutu nayi iya abin da zan yi na rasa, dan haka mutuncin kaina nake bayarwa ake bani abin da zan ci. Yanzu yau idan wani mutum ya mutu a anguwa, ya mutu ya bar ƴaƴa, za a zo a yi zaman ta'aziyya na masu kuɗi da masu hali, ana yin kwana uku, wallahi gidansu ya shiga tasko. Billahi al'azimu wannan marayin abincin da za su sai ya gagare su. Idan tsautsayi ya sa mutum ya mutu ya bar yara ƴan mata, sai abin da Allah ya yi. Mutanen unguwa ba a tunanin cewa wane ya mutu, bari mu yi karo-karo mu rinka ba su abinci. Mutane ba za a yi tunanin cewa wane attajiri ne, tunda ɗan uwanmu ne a unguwar nan muna tare da shi, mai ƙaramin ƙarfi ne ya mutu, bari mu ɗauke masa nauyin makarantar yayansa ba, ba a yi, sai abin da Allah ya bari ɗan kaɗan. Ta haka mutane shi za a gigice suke suna cikin damuwa. Kuma ya kamata a rinƙa bayani waɗannan yara ƴan mata da suke zaune ba yanda za a aurar da su, wallahi suna da haƙƙi a kanmu. Kuma duk wani shugaba da yake shugabantar mutane ya sani sai Allah ya tambaye shi akan wannan. Da Allah bai kyale ba, saboda dukiyar al'umma tana hannunka, sai kai tunani yaya za ka yi ka sarrafa. A banzan bazara wani makiɗi mawaƙi za a gayyace shi wani taro a ba shi naira miliyan 200, a banza a iska. Ga wasu mabuƙata suna buƙatar taimako, bara ba su ba. Muna kallo muna gani a bukukuwa, a zo ana biki na alfahari na ketare ne. Dala, ka duba yadda dala take da tsada a Najeriya. Dala, ɗan Najeriya in ya ga dala yadda ka san wato wani kiyama ce za a tashi masa, haka yake gani. Amma wallahi akwai mutanen da za a zo biki, za a zo ka ga rafar dala ɗin nan, haka za ka ganta ana ɓare ta kar 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 kar, ana liƙa ta. A yayin da muke da ƴaƴanmu da suna neman abincin da za su ci, a yayin da muke da ƴaƴanmu marayu da ba sa iya shiga firamare, ba sa iya shiga sakandare, ba sa iya kaza, ba sa iya kaza, amma kuma akwai inda ana yin biki ana liƙa dala ko ana zubar da kuɗi. Mawaƙi ana zuba mai kuɗi, yana haka yana karkaɗe kai ana zuba masa kuɗi. Wai sai a zo a ce wai Najeriya wai ba kuɗi, wai ana cikin talauci. Talaka dai yana cikin talauci, mai kuɗi ko yana da kuɗinsa. Sai dai kawai rashin imani da taimako. Da haka muna kira don a samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali, a rinƙa yayyafi ga waɗanda suke mabuƙata ne. Allah ya mana afuwa, Allah ya yafe mana. Yanzu ake miƙo min takarda daga hukumar da ta shirya wannan wa'azi ƙungiya, cewa akwai 'yan agaji ana sanar da su su zaga don neman taimako fi sabilillahi, kafin a kammala a ƙarƙare da amsa tambayoyi. Ni dai a nan zan dakata. ‘Yan sai gari ya waye, ni kam a nan zan dakata. Insha Allah ta baraka ta'ala, abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba da lada, abin da muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe muna neman Allah ya fi mana. Wa bi hadal qadri kifaya, wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.